بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al-Tawheed by Jafar Mahmood Adam. And now you are with the first classic.
Muna godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya kaddara mana haduwa a yau dan fara wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka Kitab al-Tawheed. Yau nau ga wata ne na Arabi. To biyar ko shida kamar ga watan biyar kuma biyar ga watan biyar shekara ta 1418 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta 1997. Muna daga jerin mukaddima guda biyu. Mukaddima ta farko mawallafin wannan littafi, mukaddima ta biyu abinda littafin ya kunsa, sannan kuma mu shiga cikin littafin sai. Mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali an haife shi a shekara ta 1115 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama a garin da ake kira Uyaina, yamma maso arewa da babban birnin Riyadh, tsakanin Uyaina da Riyadh kilomita 70 ne ko wani abu makamancin haka. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tashi da neman ilimi a cikin gidansu domin gida ne na ilimi. Ya karanci matakan ilimin farko har ya zuwa lokacin da ya bunƙasa, ya kuma buƙaci tafiye-tafiye zuwa waɗansu garuruka domin saduwa da waɗansu malaman, musamman garin Basra a ƙasar Iraq. Ya kuma ya kai kawo. A taƙaice, wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Babban abin da ya ƙware a kai cikin ilimi ba kamar ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko ilimin tauhidi, ɓangare na biyu ilimin tafsiri, ɓangare na uku ilimin fiqh. Sauran ilimai ya sa kafa a ciki, amma shuhurarsa ba ta kai irin yadda ya shuhura cikin waɗannan ɓangarori ba guda uku. Ya tashi a matsayin mai wa'azi wanda yake kokarin kawo gyara dangane da abin da ya samu halin ƙasar, halin da ƙasarsa take ciki a wancan lokacin na yaɗuwar masu tsafi da bokaye, da yaɗuwar masu da'awar walitaka, da yaɗuwar masu da'awar karama da sauran al'amura makamancin waɗannan. A wannan lokaci waɗannan ababen suka yaɗu. Malamai da suke kan gaskiya suna jin tsoron fitar da wannan a fili su yi inkarin irin waɗannan al'amura, saboda sun yi kaɗan. Shi ya yi ƙarfin hali ya bayyana da da'awarsa, har kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya arzuta shi da ɗalibai da suka karɓi. Ta'ala ya sanya albarka cikin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ɗaliban ilimi da dama suka ansa kiransa. Ya ji salo daban-daban wajen kira. Salo na farko, kira zuwa ga gamagarin mutane. Salo na biyu, kira zuwa ga malamai waɗanda suke tsare kun saka fuskar ilimi ko wanda suka tsara ki. Salo na uku, kira zuwa ga sarakuna. Babban abin da ya rinka yawa malamai shine kai musu ziyara har gidajensu, ya tattauna da su kan irin waɗannan matsaloli da suka yaɗu a cikin ƙasa, wanda suka sabawa hakikanin kiran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Waɗansu kuma wanda suke nesa da garinsa amma sun yi shuhura, yakan rubuta musu rubutattun wasiƙu. Wata wasiƙar ta kusan shafi shida, wata shafi goma, wata wasiƙar ma ka iya ƙirga ta a matsayin wani ɗan ƙaramin littafi. Haka ya rinka yana ajiyewa malamai da dama, waɗansu suka ansa masa, waɗansu ba su ansa masa ba. Bayan dawowarsa daga Basra, abin da ya sa ya dawo daga Basra matsala ta rayuwa, saboda a lokacin irin yadda mutane suka rinka ansa kiransa, sai malamai suka far mashi, suka rinka haɗa shi da masu mulki. Wannan ta sa dole ya turkato ya dawo gida, amma kun yi zauna garin Uyaina ya koma Dir'iyya da zama. Sarakuna da dama sun yi adawa da da'awarsa, don haka bai samu goyon baya ba sai daga wajen al-Imam Muhammad ibn Su'ud, yayin da ya hijira zuwa garinsa. a boye idan ya sauka a gidan wani bawan Allah mai gidan kansa yana jin tsoron kar a gane sai Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sauka a gidansa. Amma cikin iko Allah dalibansa na boye suka rinka zuwa tana karatu a gidansa, har waɗansu daga cikinsu da suke da dangantaka da matar sarki Muhammad ibn Saud suka yi mata bayanin haƙiƙanin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sabanin yadda makiya suke yaɗawa jama'a. Kasance wannan kira sai ya kasance ita da kanta ta gamsar da mijinta game da haƙiƙanin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Take ganima ce Ubangiji ya kawo maka cikin ruwan sanyi ba tare da zubar da jini ba. Ka riƙi wannan malami ka taimake shi wajen yaɗa haƙiƙanin da'awar da ya zo da ita. Idan ku ka bari har ya bar garinka to babbar hasara ce. Take kuma ina baka shawara a maimakon ka aika ya kira ya zo fada wurinka, kai ya kamata ka aika ka je ka same shi gidan da ya zo. Ya je samu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab har gidan da ya zo. Yayi masa sharhin haƙiƙanin da'awarsa sabanin yadda masu jita-jita suke yaɗawa, na cewa ya kafirta wani, baya son annabi, baya son waliyan Allah, baya son kaza, ya faɗi haƙiƙanin da'awar. Ya kuma nuna cewa masu cewa baya son waliyai zalunta su shekarya suka yi masa. Shi abin da yake a tantance tsakanin zare da abawa, ba kowane mutum yayi da'awar wani kasa ba za a tasan masa. Yace akwai wanda suke da'awar wani kasa ba hanka ta ne ba akan titi amma sai a ce waliwa ne. Yace akwai wanda suke da hawar wani kasa wanda jahilai ne fitik ba abin da suka sani amma suna fakewa da wannan suka mayar da shi wata kasuwa ta neman kuɗi. Yace ya kamata a tantance tsakanin wanda ya kamata a ce masa waliyin Allah da wanda bai tantance ba. Ba dukkan fari yake rogo ba, akwai farin da yake kitse ne ba rogo ba ne. To da haka Sheikh Muhammad ibn Saud ya alƙawalin taimakonsa al-Imam Muhammad ibn Saud. Ya alƙawalin taimakonsa bisa ga yaɗa da'awarsa amma da sharaɗi guda. Bisa ga cewa za ka yadda ka zauna a garina ba za ka yi kira zuwa wani gari ba. Bayan amfana da iliminka kai kuma ka amfana da ƙarfin mulki. Sai Muhammad ibn Abdul Wahhab yace ya yadda da wannan sharaɗin. Suka yi wa juna alƙawali bisa ga haka. Ɗaliban Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab daga Riyad, daga Misra, daga Basra, Ahsa, daga Ha'il, daga dukkan garuruka suka yi taɓarkowa suna yin hijira zuwa wannan gari. Har suka taru suka yi sansani. Daga nan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ci gaba da aikawa da safan kiransa a rubuce da ƙarfin hujja ta Qur'ani da hadisi da kuma ƙarfin hujja ta me kasafobi na Imam Muhammad ibn Saud. Da haka ne sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadu a wannan sansani. Yayi rubuce-rubuce da dama. Daga cikin rubuce-rubucensa akwai wannan littafi na gabanmu da ke hannunmu Kitabut Tauhid, akwai littafin Kashfus Shubuhat, akwai littafin Masailul Jahiliyya allati khalafa fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahlul jahiliyya, akwai littafin Adabul Maki ila Salah, akwai littafai da dama da ya wallafa galibin su a bangaren tauhid, waɗansun su a bangaren fiqhu, waɗansun su a wani sashi na bangaren wato sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗansun su a bangaren tafsir. Tun da can an yi rubuce-rubuce a kansa kuma har yanzu ba a fasa ba ana rubuce-rubuce kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma canji da ya kawo. Abin mamaki shine ba wai musulmi kadai ba, ba kuma a jami'o'in musulunci ba, dan ba a jami'o'in musulunci akwai wallafe-wallafe da aka yi a jami'atul Azhar, a tesis da ake yi wajen samun takardar jaddada ta digiri na biyu ko na uku an yi akan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab. Haka a Ummul Qura University ta garin Makka, haka a jami'atul Islamiyya ta garin Madina, haka a jami'atul Azhar, haka kuma har a jami'ar Cambridge wato a Ingila an yi rubuce-rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Turawa waɗanda suke bincike a kan ilimi ba tare da duba da cewa waye ya yi hidima ga ilimin ba, musulmi ne ko kafiri ne, akan ilimin kimiyya ne ko na addini ko na larabci, sun yi rubuce-rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab masu yawan gaske. Haka a jami'a ta Al-Qarawiyyin a birnin Morocco an yi rubuce-rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Malamai da suke zamani da shi da wanda suka zo bayan sa, kididdigan littattafan da aka yi a kansa za su tamma 15 zuwa 20 a kan rayuwarsa, rubuce-rubucensa, jihadinsa. Haka kuma makiya sun yi rubuce-rubuce a kansa. Akwai wani littafi da wani mustahamfir ya yi ɗan leƙen asirin ƙasar Birtaniya da ya je gabar ta tsakiya wanda aka wallafa su cikin harshen a da Turanci ya yi amma aka tarjama shi da Larabci, wanda ake yawo da shi ɗan gida suna yawo wanda kage ne da kare ta kare ta ya kai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. akwai kuma littafi da wani mawallafi na mutum sunan sa Fitratul Wahabiyya shi ma yayi ne akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wadannan duk kan bid'a ne suka yi dan kokarin binne hasken da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hakan ya da dukkan mutumin da yayi kiran sa a ce masa da wahabi a ce kai ka zama dan cikin wahabiyawa wato kafin zamani yazo yau a Najeriya sai a ce maka dan izala a da kan sai a ce ne ba wahabi kafi da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wato a ce al-wahabiyun waɗanda suka riko da sunna sukan mayar da martani da cewa wannan sunan muna san dan ba ku danganta mu zuwa ga Sheikh Muhammad ba kun danganta mu zuwa ga Allah domin idan an ce maka al-wahabi an danganta ta zuwa ga al-wahhab wanda al-wahhab shine Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka al-wahhab huwa Allah idan an ce maka al-wahhabi ka zanto bawan Allah ke wato kar ka danganta kuma su ce eh to tunda ba ku zanto wahhab ba mu ce muhammadiyuna da an danganta ka zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da saboda haka ko ina babu ta to amma sai a fassara lafazin da wata ake ba wahabi to wanda bai tsaya ba bai san daga ina ba wahabi ta samu asali ba sai ya dauka zagin sa ake an gane ko to dan haka duk masu tunki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake mata baya san annabi baya san waliyan Allah da lissa kafansa a hannun al'umma ga ta a kasuwa har a kasuwa sunni ta kawo kalma ɗaya inda ya zagi wani wali ko inda ya fadawa annabi Bakar magana kalma ɗaya cikin da kafansa ba za su iya kawo ba haka za su yi wa Sheikhul Islam ƙarya haka za su yi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ƙarya a ce baya san annabi baya san waliyan Allah baya san kaza ya yi inkarin kaza amma ba iya kawo kalma ɗaya a cikin littafin sa wanda ke gaskata wannan zargin sai zato zargi ne mara asali zargi mara tushe dan ba haka ba har kwanan gobe muna kalubalanta su yi photo test na shafi ɗaya wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko Sheikhul Islam ibn Taymiyyah a cikin littafin da ya wallafa da hannunsa ya faɗi bakar magana ga annabi ko fatan shi photo test da shafi guda saraba irin yadda aka yi photo test daga cikin littafin wa tawi aka raba kowa ya gani to kuma ko da ka rasa yawa sai dai abu ya waye gari a matsayin jita Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ba wanda ya kowa rigima da ma makiya Allah irinsa makiya kafin da Allah ya zo ba wanda yake rigima da su irinsa shine yayin tafi guda ya sa masa as-sarimul maslul ala jatin ar-rasul zalalan ta kobi akan wanda ya zagi annabi ya kawo maganganu na annabin da na sahabbansa da na tabi'ai da na tabi'u tabi'ina waɗanda ke tabbatar da kafirin mutumin da ya zagi annabi kuma hukuncin mutumin da ya zagi annabi shine kisa ko ya tuba sai an kashe sabanin sauran ayyuka wanda ya zina ko ya jagiya ko faki da makami mutum yayi in dai har ya tuba kafin ku kama shi ba ku ba kake dan Allah sai illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur faki da makami in ya tuba kafin ku kama shi shikenan ba za a yanke masa hadi ba ya ta to amma idan mutum ya zagi annabi ko ya tuba sai an tille masa kai ye wannan littafin to sai aka samu wani dan bid'a nan gare sai ce to ai ya wannan littafin ne kafin ya lalace wai daga baya ya lalace to a takaice dai wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayani akan rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab jihadin sa da bin abin dalla-dalla daki-daki daga tashin sa har ya zuwa ga rasuwarsa da abin da ya bari na kayan gado a laburari din musulunci dangane da wallafarsa wanda yana bukatar lakka guda mai zaman kanta sai da mai fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi ta a kusa ne ko a nesa ne dai Allah ya kawo lokacin wadan sai zai sai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malamin Ibn Taymiyyah kaga sun jahilci Ibn Taymiyyah an haje hijira da shekara ta 661 ya mutu hijira na shekara ta 728 Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuwa a shekara ta 1115 ya mutu a shekara ta 1206 waye ya kamata ya zama malamin wani amma da yake ba sa karatu ba sa dubawa sai suka ce wai Ibn Taymiyyah ya lalace ne a sakamakon karanta littattafan Ibn Abdul Wahhab bayan Ibn Taymiyya ya bar duniya a shekara nawa kafin a haifi Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Shekara 150. Wannan a take take nan mukaddima ta biyu gajeruwa shi ne tauhid, kitabu tauhid. Tauhidi shi ne cikin al'amari gaba ɗaya, domin tabbatar da tauhidi ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni. Azumi, sallah, zakka, hajji, kyautata wa iyaye, kyautata wa makwabta da dukkan waɗansu ayyuka na ibada ba sa ingantuwa sai an gina su akan tauhidi. Inda mutum zai ciyar da dukiya fanta ba sama, Ubangiji ba zai karɓa ba in ba ya da tauhidi. Dole sai mutum na da tauhidi. Abdullahi ibn Jud'an wani mutum ne mai karamci, mai ciyar da mabukata, mai ciyar da miskinai a lokacin jahiliya. Har ya mutu bai karɓi musulunci ba. Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama, tace abinda Abdullahi ibn Jud'an ya ciyar na dukiya zai shiga da shi aljanna ranar tashin kiyama, zai sa ya samu tsira? Annabi yace la, li'annahu lam yakul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawma dhi. Dan bai taɓa yin karɓar shahada ba har ya mutu. Da haka duk abin da ya ciyar, wa qaddamna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, ba zai amfane shi komai ba a ranar tashin kiyama. Da haka a tauhidi ne ake gina kowane irin abu. Wallahi duk ibadar da mutum zai yayi ta zikiri, yayi ta salatin annabi, yayi ta hayyana da istighfari da tasbihi, ciyar da musulmai, matukar ba da tauhidi ubangiji ba zai karɓa ba. Abin da ke nuna muhimmancin tauhidi shi ne abin da duniya ta haɗu a kai tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga annabi zuwa annabi hakan ta bamban tsakanin yanayin sallah, yanayin azumi, yanayin waɗansu ibadoji. Daga annabi zuwa annabi hakan ta bamban tsakanin hukunce-hukuncen tsarki, hukunce-hukuncen alwala, hukunce-hukuncen ganima. Yanzu duk annabawan da suka wuce ba wanda aka halatta wa ganima sai annabin da shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan da suka wuce ba wanda yake da taimama a littafin da aka ba shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An aba bai da dama sai ta babban halatti da haramci tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai bambanci. Wannan ya halatta a cikin littafin sa an halatta abu, a cikin littafin wannan an haram. Annabi Isa ya zanto wani uhilla lakum babal ladhi hurrima alaykum, na zo dan in halatta muku wani abin da aka haramta muku da can a cikin at-taura lin dina ya saba ku dama ya zama halal. Annabi Muhammad da aka zo gaba ɗaya sai aka ce dan ya sauƙaƙe dukkan sanarwa da ke cikin waɗannan littafin. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. أما توحيدي فكان سياحة كنت تكفر فوق النبي حريص زواتا في توحيدي إلي دين بعد خلق أذن ذكر هذه يا إيسا بابا. أما توحيدي إلي دين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنا أجمل تكنا قوة ديزو أبيل بيشاء وتنسى أن يبدو الله واجتنبوا الطاغوت أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تاقن ديكي فكين دعا ورسا أبو تتاوى الله في كأي قوة النبي ديزو أتنسى في ديها. وأنا أجمل تكنا على ربك ودلا دلا ذاكنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله. بكى هو الذي يرسل شوطا سبا علمت لكم من إله غيري فاعبدوا الله ما لكم من إله غيري أكا ما لكم من إله غيره. هو الذي هكي تبتر دوانا دعوة أجملت أبن رضي جاهن كلنكا تكي سورة الأنبياء إن دعا تزال النبوة أكا فارا لنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ذكرا للمتقين ذاك يتفكتن ذاك يتفكتن ولقد آتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا به آلين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ذاك ما كسر التنكر كيسي أكا كاو لوط أكا رابده ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للآلين كأكا يقطف ووهبنا له إسحاقا ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين بعد جمعة وانا سأكاو النبو نوح ونوحا إذ نادى ربه بعد جمعة وانا سأكاو داود وسليمان وداود وسليمان إذ يهكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم بعد جمعة وانا أكاو النبو أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للأبدين ساكت وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين عندما دولنا سنة النون إنه النبي يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاربا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين daga nan gurin sai annabi zakariya wa zakariya inna da rabbi rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khayran za ka annabi isa ba ta mutu haike sa wallahi an kuma fardaha fa nafakna fiha min ruhi wa ja'alnaha wabnaha ila annabi ayatan min al-alamin bayan da an gama wannan sai aka ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu manufar duk guda ɗaya ce hadhihi inna gaba ɗaya ai wannan al'umma tun daga kan wannan annabin da aka faru zuwa nan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu dan haka da'awar annabawa gaba ɗaya akan tauhid shine abin da in ya gyara sauran ayyuka sun gyara in ya rufe sauran ayyuka gaba ɗaya sun rufe da haka koyar da tauhidi ya zama wajibi da haka aka fara kira da shi a cikin alqur'ani aka keɓance surori wanda ba komai sai tauhidi tsantsa a ciki aka yi shekara 13 a makka ba abinda ake kira sai abu guda biyu tauhidi da kuma akhlaq tauhidi akhlaq sai sallah da aka shar'anta a daren isra'i sauran hukunce-hukunce da aka zo madina abu na ƙarshe dai da ya sauka dai kuma ya tabbatar da tauhidi wata ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ƙarshen aya da ta sauka cikin alqur'ani daga ita ba wanda ta sake an fara da tauhidi a rikin gaba ɗaya da wannan annabawa tauhidi kuma tauhidi shine abin da yake hada kan al'umma wallahi duk yadda kai ka hada kan al'umma akan wani abu daban wata ka'ida daban sabanin tauhidi ba za ka iya ba jam'iyyar siyasa ba za ta iya hada wani tsari na constitution ba zai iya hada su ba wata dabara da za a yi wa aya a ce wa atashu bi hablillahi wa a fahimci kowa ya rike bid'a wai dai mu hadu bi hablillahi sai na mun dai kowa da bid'a wanda duk ba zai fitar da mutane ba sai ka sa kowa a cikin zuciyarsa ya ji baya ganin girma kima daraja fargini sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sa kowa ya ji ubangiji cikin su kowa ya ji ya sallama wani bai ce tutar da shi ba ya amfanar da shi ya arzuta shi talautar da shi sai Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون نيمه ce daga gare shi sanani ya faru ina za a kuma wuri ta kuma sai duk duniya ta daga aka sai kan duniya ya yi in ko duniya ba ta yarda da wannan ka'idar ba kowa ya zafi wanda yake ganin zai fice to kuma kuce la ku a duka na ku a duka ba ta ba ba wallahi abin da ke hada kan mutane shine tauhidi gajeren misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka turaki ya samu larabawa kafata hada dukkanin su suna cikin sahara launin fata ya hada farare ne yare ya hada suna magana da harshe daya amma kuma a koda a cikin garin makka kowane family ba ruwan sunan family kasa daya yare daya kowa a cikin sahara yake fa ba wanda aka fito da shi daga bakin teku aka zo dan yayi da dan sahara wanda zara ce wannan na jin sanyi dan haka wannan na jin zafi wannan na so a kunna fanka wanda yake baya so haka duk gaba ɗaya suke a sahara suke abincin su iri daya dabino tukui nonon raƙumi abin hawa su iri daya raƙumi ba su da wani abu sai wannan amma kan su bai haɗu ba hausa da kasar a madina shekara 40 suna yaƙi da juna asalin su gaba ɗaya daga yaman suka taso suka yi hijira zuwa madina a sakamakon rufewar jam din farko a tarihin jam fadu ma'arif da ke can kusa da garin saba inda Allah ya ba da labarin sa cikin suratul saba na kadkana min saba'in fi maskanihim ara jannatani an yaminin wa shimal ko na guda biyu dama da kulu min rizqi rabbik wa shkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amma sai kawai da kai fa arasu fa arsalna alaihim sailal arid ma ma kulwa akai yazo ya rushe wannan dambe wa badallahum bi jannatayn jannatayn zawatan kufrin khamsin wa asl wa shay'in min sidrin qalil zalika jazalahum bima kafaru wa hal nadati ilal kafur suka yi hijira tun daga nan laraba suke da karin maganar da suke ta tafarraqat aydi saba a sakamakon rushe wannan dambe garin saba aka rufe shi a cikin tarihi babu shi a mafi duniya a wannan lokacin hijira yunwa hausa da kazar kabilu gari daya gonakinsu daya amma suka zo Madina suke fada da juna tsawon shekara 40 ba wanda ya sasu ta tsaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yaƙin jahil wal gabara yaƙe-yaƙe masu yawa idan ka duba cikin ruwa da kallar ran da duniya rigima ba wanda zai bai waka akan rigima ba ko fada ba wanda bai waka kasida ba akan rigima ko fada ko yanzu ka sai waƙar an tara gaba ɗaya kasida ce akan me akan rigima akan fada da ta mutu idan ka dauki kasidar Amr ibn Kulsum shi ma rigima ne da fada yana cikin to yaƙe yaƙe da suke yin sauran mutane to mutanen da ba su da wani fada ba su da wani addini sai fada sai giya sai mata amma addini yazo gaba ɗaya ya haka kan dan haka Allah ya tunatar da annabi yace ni wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun Allah ya haɗa kan su ya ce kowa ya rike aƙidarsa amma ra'ayinsu ne ya zama ɗaya ko kuma duk kowa ya rike aƙidarsa kowa ya rike aƙidarsa mummuna da ya gina ba hujja suka dawo kan aƙidar ne wanda Qur'ani ya daga su a kai mutanen Makka suna da nau'in guma kansu na Madina suna da shi a cikin Makka wancan ba mu jinsa da gunkinsa wancan na da nasu akwai wanda zai gunki na zinari idan bai kuɗi ne wani ya yi na azurfa saboda shi talaka ne wani ya yi na dutse wani ma ya kwakwaɓa dabino ya gunkin da shi haro ne ke ta ai ba abun mamaki irin Allah na da dino da safa kai musu sujada da ranar kaji wa kacin ya kayan ka duka ku ce kuma kowanne yana ganin naki ba abi kowa yake da daga kowa sai da suka ruke nasu gaba ɗaya suka dawo suka ga Allah sannan kansu ya abi da haka tauhidi shi zai gyara al'umma kaga yanzu yau duniya tana bukatuwa zuwa ga tauhidi irin bukatuwar da kai kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin duniya da cike da rigima farisawa da rumawa a lokacin su ne duniya suna fada da juna yahudu da nasara suna fada da juna larabawa a tsaron kansu suna fada da juna haka ake sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo qur'ani ya sauka a makka aka warware rikicin makka aka je madina aka warware rikicin madina aka warware rikicin gaba ɗaya kasashen gal daga nan sai musulunci ya dira ya shiga cikin kasar kaf wanda suke bin mulkin rumawa a wannan lokacin aka gama da su aka je har rumbin musulunci ya je sannan sai musulunci ya sake yin arewa ya nausa ya shiga kasar iraki aka gama da nan aka shiga aka karye daular farisawa sai gaba ɗaya musulunci ya kasance ya haɗe duniyar shugabanci ɗaya take da shi akwai haɗin kai da aka taɓa samu a duniya irin wanda aka samu na wannan lokacin me ya kawo wannan haɗin kan wani tsari da wani ya rubuta ta constitution wata dabara wani ko wani lafar wani ne kawai ya yi addu'a a cikin masallaci Allahumma a'inna al-islamu wal muslimin tauhidi aka tsayar sai kan kowa ya haka kuma duniya yau ta koma cikin wannan rikicin sakamakon raunin tauhidi ba inda ba a faɗa Afirka ta yamma rigima Afirka ta tsakiyar rigima kasashen gal rigima kwantacciya tsakanin Saudiya da Yaman cikin kan iyaka tsakanin kasashen Laraba gaba ɗaya da Iran yanzu kuma tsakanin Laraba gaba ɗaya da Iraki tsakanin Iran kaɗai da Bahrain rigima ko ina su kansu Turai ba su zauna lafiya ba Turai ta gabas ba ta zauna lafiya ba tsakanin Kurojawa da Sabiyawa rigima fantasiya idan ka je kan Ingila tsakanin su da ƴan nauran Highland su ma rigima Cambodia rigima tsakanin Korea ta kudu da ta arewa yaren su daya rigima ko ina ana bala'i Majalisar Ɗinkin Duniya tana nan Majalisar Haɗin Kan Ƙasashen Afirka tana nan kungiyar haɗin kan kasashe renan Faransa tana nan kungiyar haɗin kan kasashe renan Ingila tana nan kungiyar haɗin kan kasashen Larabawa tana nan majalisar zartarwa ta kasashen Gal tana nan duk waɗannan kungiyoyin ba abin da suke tunana wa duniya ba kuma abin da za su tunana ba abin da zai kawar da rikicin duniya sai ne tauhidi inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu anan kawai za daga nan za mu gane muhimmancin tauhidi da haka tauhidi ya yanwa babban abu ne da yake bukatar karanta su karatu na natsuwa domin shi ne zai warwarewa al'umma dukkan matsalolin da suke ya tabbatarwa da al'umma as'ada ad-dunyawiyya ya kuma tabbatarwa da al'umma as'ada al-ukhrawiyya arzikin duniya da lahira gaba ɗaya na cikin bin tauhidi malam yace kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulihi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين كجباب الفرقور الكتاب الكتاب ينزل إليك ألا نجم ما قال رسول الله mutum ne yake kitabun tauhid bai kawo ra'ayinsa ba sai yake wa qaulillahi ta'ala kaza wa qaulillahi ta'ala kaza wa qaul abdullah ibn mas'ud kaza wa tabbata kaza annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala kaza sai ne gaskiya tsanta kai kan ku yiwa kun tafiya san farla na lokacin azhar kitabun tauhid abinda tauhidi yake nufi kadai tawo domin lafazin at-tauhid ya samo asali ne daga wahada yuwahhid akan ce wahada fi limadi kin yuwahid fi limadi yayin da mutum ya dunkule abu ya mai shi daya abin da yake nufi da kitabu tauhid yana nufin kitabu tauhidillah amma sai ya takaita akan al-mudaf bai ambaci al-mudaf ilayhi ba li'annahu sabit wa mustaqir fi dhihni saboda tabbataccen abu ne a zuciya idan an ce tauhidi kowa san nan da Allah dan haka abin da yake nufi littafin nan abin da zai kunsa kadaita Allah kadaita Allah kuma ta bangarori ne guda uku kadaita Allah a fage na rububiyya ar-rububiyya daga kalman ar-rabb ne tabbatar ma Allah cewa shi ne rabb ar-rabb kuma shi ne mai halitta kuma mai kulawa da halitta din shi yayi halitta sannan yake kulawa da wannan halitta din tun kana karama har zuwa girmanta har zuwa ta zo karshen wa'adin da aka yi mata mutane aljanu da dukkan halittu da muka sani da waɗanda ba mu sani ba ubangiji shine rabbuhu shi ya halicce su shi ya tanadar muke yadda za su rayu kadaita Allah wajen wannan kadaita Allah ne a fage na rububiyya wato kayan ka kadaita Allah ta wajen ayyukansa ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta din kadaita Allah fage na biyu shine kadaita Allah ta wajen uluhiyya ko kace uluhiyya ko kace ilahiyya duk dai ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al-ilahiyya da dai ne wannan kuma daga kalmar al-ilahu ne asalin kalmar al-ilahu a larabce daidai take da al-ma'budu kadai idan an ce al-ilahu ana nufin al-ma'bud abin bauta to amma shari'a wato nassocin qur'ani da nassocin hadisi sai suka baiwa kalmar al-ilahu sabuwar ma'ana fil shine da zaran an ce al-ilahu to ba ana nufin ma'bud ba a'a dole sai ka kara ka ce al-ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba irgabin bauta ba sai ya zanto duk duniya ba wanda zai tantance a ce masa al-ma'budu bi haqqin sai wa sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin aw batil ma'budun li batil dan haka bai zama ilahu الإله نجسكيني الله ده هذه كلمة توحيدي سيتكون تصوري ذكا إلها انتكا توبيري غير إلها انتكا دقا قوة حتى sanar da ita ga Ubangiji. Aka ce la ilaha, wato duk wani dangin abin bauta an faɗi masa wannan damar, an faɗi masa. Wato shi ne da an ce la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an rushe shi an nuna bai cancanta ba, sai aka ce illallahu sai Allah. To kadaita Allah na biyu kenan shine kadaita Allah a fage na uluhiyya ko al-ilahiyya, wato fage na ibada. Idan to babu wanda za a bauta sama sai Allah, bauta din nan kowane irin nau'i na bauta. To kadaitawa ta uku shine kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa. Dukkan suna na Allah naji ne shi kadai wani bayan tarayya da cikin sa. Dukkan sifa ta Allah naji ne shi kadai wani bayan tarayya da Allah a cikin sifa da sifofinsa. To wannan shine tauhidi, kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala. Idan mun ce wa qauli da yawa lamun kasra ya zanto ma'tufun kenan ala tauhidi, kitabu tauhidi wa qaulillahi, ko kuma kace wa qaulullahi sai ya zanto jumla ce musta'anafa da fadin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ubangiji ta'ala ce wa ma khalaqtul jinna wal insa, ban halitti jinsin aljan ba, haka ban halitti jinsina dan adam ba, illa liya'budun sai domin su bauta. Aljin shine nau'in jinsi na dukkan aljanu, al-ins jinsi na dukkan dan adam, mazan su da matan su da kowane iri, ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam face shi ya zanto mai bauta ga Allah, kowa an halitti shi ne don ya bauta. Da haka zamu ga a cikin jinsin mutane suwa suka fi kowa falala a cikin jinsin mutane? Annabawa. Amma duk da haka bayi suke ga Allah, su kansu an halitte su ne don su yi bauta ga Allah. Da haka zaka ji Allah na siffanta su da cewa bayi ne. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Sannan yake wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani shaytan bi nusbin wa azab. Sannan yake wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar. A cikin kisar annabi yusuf cewa laqad hamma bihi ko hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi Isra'ila Allah ta subhana allazi asra bi abdi, da aka sauka masa da littafi aka ce alhamdulillah allazi anzala ala abdi al kitaba tabaraka allazi nazzala al furqana ala abdi. Ake dukkanin su bayi ne ga Allah, tunda bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma bane, sai su ma bauta suke yi. Su matsayinsu a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba me Allah yake so, menene baya so, sai ta hanyar annabawa. Duk wata kofa a tosa take in dai ta tsakanin bayi da Allah ne, sai kofa ɗaya tal take hanyar annabawa. Ba wani wanda yake da hanyar samun sako na abin da Allah yake so ko wanda baya so da zai faɗa mana sai in ya zanto ba annabi. In ba annabi bane baki sai mu ci daga ta samu. Ina fatan kun fahimta. Shi annabi idan ya zo da abin sai yayi naki kuma ya umarci mutane su yi hikimar shi yayi dan ya nuna mutane ba ni za ku yi ba Allah za ku yi wa. Ni matsayina ku so ni sama da kowa a wurin ku. Ku ga girma na sama da kowa, kuma kar ku yarda dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da ku zuwa ga rahmar Allah sai wanda ni na ba ku. Shine matsayin annabawa a wurin mu. Amma ba su ake bauta ba, bayi ne. Dukkan an kallafa musu yin aiki. Da haka suka fita jihadi, da haka suka wahala. Annabi sallallahu alaihi wasallama a fasa masa kai, a karya masa hakuri a yakin Uhud. Ya ta wahala, ya ji yunwa sallallahu alaihi wasallama. Ya ji sanyi, ya ji zafin rana sallallahu alaihi wasallam, duk wajen ciyar da addini gaba. Ya bar garin da ya fi kowanne so shine Makka. Yana mai cewa ba dan mutanen ki ba sun kore ni ko sun fitar da ni da ba zan fita ba. Domin Makka ce na fito sama da kawai na. Amma ya tafi hijira zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam. Da haka matsayi na kowanne annabawa ba wake. To idan ya zanto annabawa gaba ɗayan su, ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah, nuna mutane mutane su roƙi Allah. To wanda ba annabawa ba kenan wanda suka biyo matsayin su, wanda suka biyo su wajen daraja, kuma dole su zama bayi ga Allah. Da haka Allah ta yi wa ma kalakatul jinna wal insa illa liya'budun. imamu mujahid wajen tantance menene al-ibada yake cewa ma'anar ayat shine illa li'amurahum wa anhahum ba abin da yasa na halitta mutum da aljan sai dan umarce su in kuma hana in ce ku yi kaza yi in ce ku bar kaza ku bar da haka sai ibada gaba daya ta zanto menene umarni da halitta idan aka ce yi kaza ya zama umarni kenan idan aka ce bar kaza ya zanto me kenan halitta shine samfurin abin da aka ce annabi Adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na iblis zuwa rubuce shi da abin nan samfurin abin da aka bashi umarni ne da hannu shi da matarsa aka ce uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu uskun ila al-amr wa kula minha ragadan haythu ya amma ba ce wa la taqraba hadhihi shajarata wannan menene hali da haka umarni da hani shine ibada ka san me Allah ya umarce ka kai ka san ko me ya hane ka domin ka hane wala kowanne mutum ya fara shi da lalle akwai dangin ababan da Allah yake so yayi kuma wajibin sa ne yayi akwai kuma dangin ababan da Allah ya hane kuma wajibin sa ne ga cewa ya hane daga wannan abu wannan yin wannan shine bauta wato kenan kaga tunda an ce kai kai ba da ba za ka fara yi ba sai an ce an gane ko idan ka fara yi ba a ce yi ba ya zama kuskure kuma waye ta ha kuma haduwa ba za ka haramta a kanka wani abu ba sai Allah da ya ce ka bari in kawai ka haramta a kanka wani abu ya zama to ka zama mai cin gashin kanka to wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa yayi abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama da duniya ta shiga kanta cikin tsari da haka Allah ya ce ayyuha sabul insana an yudraka tuda ma'ana dan adam yana tsammanin za a bar shi karazuri ba tare da an ce yi kaza ko ka bar kaza ba zai yi وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا هكذا فدين الله تعالى ده يتي ولقد بعثنا لفظ بعثنا yana dauka ma'anan mun aiko ولقد بعثنا حقيقه mun aiko fi kulli ummati a cikin kowace al'umma rasulan wato mun turo da manzo ba wata al'umma ba ce sai da manzo a cikin abinda manzo yake cewa anni ibudullah wajtanibu tawhid anni ibudullah kubauta ma Allah shi kadai wajtani bu tagut kuma ku nisanci tagut a nan gudun akwai ababai guda uku abu na farko rahamar Allah wajen turo da annabi cikin kowace al'umma wannan ya tabbata cikin wata ayar wa in min ummatin illa salatiha nadhir ba wata al'umma face sai akwai mai gargadi da aka turo cikin wannan rahama ce ta ubangiji ya turo wanda zai gargadi mutane dan kar a kama su da abinda ba a hana kar a kama su ba tare da laifi abu na biyu wato kowane annabi da zai ce wa mutane ubudullah bauta ma Allah dan annana abin bautar dai guda ɗaya ne duk da cewa zamanin mutum na adawa da na musabudawa ya sha bamban amma dai nau'in abin bautar fa guda ɗaya ne wannan shike nuna bin da farki madidici yana hade kan duniya dangane da rayayyun da ke cikin ta yana hade kan duniya dangane da farkonta da karkanta abin bautar ya zama guda ɗaya a tsakanin rayayyu abin bautar ya zama to guda ɗaya a dukkan zamani ne Allah amma in ya zanto wani abin bauta ne ba Allah ba in gari ya sha bamban sai haka abin bautar ya sha bamban mutanen wannan garin sun zaɓi wani abin bautar daban na can garin sun zaɓi wani abin bautar daban in zamani ya sha bamban sai haka abin bautar ya sha bamban mutanen zamanin da sun bauta wani abu kaza wani zamanin da suka zo su kuma sun samu wani sabon abin bautar da ya dace da zamanin su banda wancan amma masu bautar Allah su kaɗai ne abin bautar su yake ɗaya ɗaya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe ko ubudullah ko wani annabi abin da yake ba wanda ya faɗi shi ce wani abu da ba amma duk wanda za a sa wani tsari da za a duba na Allah ba sai kaga yana canjawa da canjuwar zamani la ilaha illallah ina fatan kun fahimta dake kowane annabi abin da ya zo da shi kenan annabi abdullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah haka ubangiji ta'ala ya faɗa yace wa qada rabbuka waɗansu malaman suka ce kaza bi ma'ana wasa waɗansu suka ce kaza bi ma'ana amara kaza rabbuka ubangijinka yayi umarni ko kace ubangijinka yayi wasi karshe dai ma'ana tana komawa ɗaya Allah ya zartar Allah ta'budu kada ku kuskura ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi kadai wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu kuma kyautata musu dan duba a kaje idan muka ce hakama fada anan in muka fassara shi da cewa haka ma to zai dace wani ma'anar daban mu dauka kamar Allah ya riga ya hukuntar sai ya zanto ba wani zai wani abu kenan ba bauta ba wanda a dole ko ba ku tafi wannan suna gogar wannan suna sai kuma nan umarni ne amara inda umarni da ma mutane ne wannan su da dai su ji wannan su ji da wannan kai wa qawlihi wa abudullaha wa la tusyriku bihi shay'a haka mun lura da fadin Allah da yake ubudullahi ko ta samu Allah shi kadai wala tusyriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wannan a cikin suratul misaki wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a haka mun lura da fadin Allah da yake qul sace ta'alu ku zo ku mutane atlu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku farko abinda Allah ya haramta sai ce Allah tusyriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani farko abin da ya haramta na ka tabbata ki diga sauran har ya zuwa kuma malai ce qala ibn mas'ud man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha qatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a abdullahi ibn mas'ud ya faɗa abdullahi ibn mas'ud sahabi ne cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama shahararre baya bukatan dogon bayani yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin al-ashratul mubashshirun bil janna yake man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake so ya ga wasiyyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu wanda yasa hatimin sa akai yasa tamtin sa akai ya buga yace duniya ta karba ita ce wasiyarsa yake fani ya kara qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aqul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wato wadannan ayoyin guda uku da suke jere wanda suke kunshi wasiya guda goma a cikin suratul an'am wannan ita ce wasiyyoyi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan kullu abu na farko da ke cikin wasiyyar shine Allah ta shirke shi ya wato ce ga mutane kar ka hada Allah da wani wajen ibada an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qala kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala huma fa qala bi ya Mu'adh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah wannan hadith na Mu'adh ibn Jabal yake kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ala himarin akan jaki ma'ana annabi ya hau jaki sai ya tura ni a baya muna haye mu biyu shi yana gaba ni ina bayan sa domin al-irdaf ala rasuli ne tura mutum a bayan sa lokacin da kike bayan jaki ka tura shi akan kujerar jaki abinda wannan ke nunawa kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa nake gaban halitta amma ya kasance yana hawan jaki sallallahu alaihi wa sallam duk da kare ga wannan ba bayan ya hau jaki kuma ya goya baya ya ba wani jin ita zai ka hau baya mutum kuma waɗanda suka samu irin wannan matsayin har ana lissafa su a matsayin wanda suka samu ka tafarar matsayin wanda wani bai samu ba sai adadin wanda annabi ya ba su ne a bayan jaki ko a bayan doki a girgin suke a wajen malam Mu'adh ibn Jabal na cikin su zai kawo hadisi ya sau ya ce mana na kasan sai wata rana ta rabu da Allah ya ce mana kaza amma sai ya faɗi ya hau jaki da Annabi dan falalat kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala huma fa qala bi ta annabi ta da ya mu'ad atadri ma haqqu Allah ala al-ibad kin ka san haƙƙin da Allah ke da shi a kan bayi wa ma haqqu al-ibad ala Allah kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah Mu'adh ya ce kuntu sai nake Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani kana sai annabi ce haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake da shi bisa ga bayinsa an ya'buduhu su bautata masa shi kadai wa la yushriku bihi shay'a kar su hada shi da wani wa haqqul ibad ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a amma haƙƙin da su bayin su ke wurin Allah ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba duk wanda bai shirka ba ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba wannan shine haƙƙi to anan malamai na yin bayani akwai bambanci tsakanin haƙƙi ga Allah haƙƙi ga bayi hakkin Allah wurin bayi wannan hakki ne wanda wajibi ne sai sun yi dole mu lalle idan da sai yi dole ga dafi mai in ta kifa ya mazan amma hakkin da bayi suke da shi a wajen Allah kuwa wannan hakki ne wanda ba wanda ya wajabta masa shi ne ya tsora wa kansa dan ganin damar sa su ko bayi ba su suka tsora kansa ba tsora musu dan karka dauka dan an ce hakki nan an ce hakki din su kaya ba irin ubangiji shi ya wajabta wa kansa dan ganin damar sa كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلها فأنه غفور رحيم قل فإنه غفور رحيم أو تكرام وأن السياد ساعتا ستنجل داما باوني يكير الساكر ده هكا موت بلا واسك الفسكر إذا سكتين يبدأ سكتين واجبين الآن إن كي أيك لا تاتون ولا تأجن إن كي أيك يجيكم ودون ولا تأذاب بزاب المسيح وقوت الزلسين ونه amma hakikanin gaskiya ne idan kai aikin lada Allah ya yi alkawari ne maka ya baka sakamako idan kai aikin zunubi ubangiji ya yi alkawari ne maka azaba alkawarin sa na farko na lada baya saba shi wannan ya wajabta wa kansa dan saba shi tawaya ne Allah ko baya so kwantuwa da tawaya alkawarin sa na biyu cewa in kai azaba zai ka in kai laifi zai kama ka azaba wannan in ya ga dama ya cika shi in ya ga dama ya yi domin idan ya cika shi bai zalunce ka ba adalci ya maka dan ya ce ba karka kuma kai sai kai din ya kawo ka da azaba bai zalunce ka ko kuma ya ce ya yafe maka ganin dama ne dan shi ne wadaki ne afuwa afuwa kuma ita ba ta malaka saboda ka anan gurin cikawar kamala rashin cikawar kamala amma a nan farko cikawa kamala rashin cikawa tawaya dan haka alkawalin lada alkawalin wato sakamako da girmama dan adam da ba shi annabi Allah ba ya saba wannan in sai aiki dan cika shi wannan kamala ne rufin cika shi fa tawaya dan haka Allah ta bada kafantuwa da tawaya sai da kamala amma alkawarin da na azaba in kai kaza ba azaba kaza wannan cika shi adalci adalci kamala ne rufin cika shi ya tawaya ne ya tawaya ya zama mai kamala da haka in ya ga dama cika in ya ga dama cika tawa dan haka yake inna Allah la yusiru an yudrika bihi wa yadhkuru ma duna zalika bimai ta kai mai san ko in ya ga dama ya tawaya wannan duk kamala ne a wurin Allah da haka bambanci kenan tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayi ma'azibin da bace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne suka sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a kaje da haƙƙin shi kun ma'azibin da bace afala ubashirun nas bazan yi wa mutane bishara ba in zai yi je lamuna in ce ya jama'a ga abin da muke gaba ku ce gaban halitta duk wanda ya mutu baya cin sa to Allah bane masa azaba duk wanda ya mutu ba da shirka ba akwai alkawari matukar ya mutu da tsantsan tauhidi to ba za a masa azaba ma'ana ba zai dawo mutu cikin azaba in dai in ba mutane wannan garabatan mana kana sai annabi ce la tubashirhum bi yasiki kar ka ba su bishara ko su dogara da ayyuka kar ka ba su bishara ya ne su ya ta arke dan saboda me idan aka faɗi bisharar gaba daya waɗansu sai su yi mata fahimta ba da yake aka tafi da ni ba na jirka yanzu kuma a ta ku wani abubuwa bari mutum ya yi yari mai sake ku da kace in da yana da himmar da zai samu daidai na biyu a cikin aljanna sai dawo kansa je ne daya ko ne yana da himmar da in yayi aiki zai je daidai na biyar yanzu ya dawo na daya ka ga ya rubuta kansa ba dan haka ba maslaha a bashi bisharar ko yana da himmar tsoron shi ko kuma ga mu da mu bisharar kuma da hadisin da shi ya zo gare mu ma'azibin da bala alayya da gaskiya da faɗi wannan hadisin da kowa ba sai da yazo dab da mutuwa je tsoron kar ya mutu a ce ga wani hadisi da ya tafi daga bakin annan zai fara da al'umma ba ba haka ya faɗi amma a tsawon rayuwarsa a daidai wannan lokaci da annabi ke karka faɗa bai faɗa din har sai lokacin da yake dab da mutuwa yana cikin cutar da yake ganin kila ba zai faɗi ba to ya sanar da wannan dan jin tsoron kar ya ɓoye kare ke ta cikin inda nabi ne ya ce mu da ma an gulla mana bayyana shi wal huda min ba'd ma fa yunna hu inna fi kitabi la ilaha illa allah to mu zai faɗi to da haka dai abinda wannan hadisi ke nuna wa dan da mutum ya faɗi duk mutumin da ya mutu tauhidi dan da ya tauhidi ba ta to yana da matsayi guda biyu in ma da za a yi masa azaba ba gaba daya kamar yadda wannan hadisi ya nuna kuma a kama shi da azaba gwargwadon laifinsa amma ko ba zai dawo ba cikin ta kamar da sauran waɗansu hadisi suka nuna idan ka raba ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babi, ba ka fita da sakamakon cewa mutane bayan an yi sakamako gobe kiyama ko ci uku ɗan aljanna tsantsa wanda sun karan farko za su shiga aljanna, kuma dama in an shiga ba a fita. Allah ya sa mu cikin su. Shine annabawa da sauran salihan bayi wanda ayyukansu na alheri suka rinjaye munanan ayyukansu. Dan wata tsantsa wanda in sun shiga ba fita su ne kafirai wanda ba su mutu ba da imani, sun mutu suna kyauta, sun mutu suna kafir. To wannan in sun shiga ba fita, dan Allah ya ba su da sharidin nan. Kashi na uku, mummunai. خلقوا عملا صالحا واخر سيئا دا ايتي نبري دا كما نقرنا اي تباكي اتباكرا ما تباكي اتباكرا بابرنا نجيزي مفاجد ما سوء واتويتي قرناتهم وبكما تيوانا فسوء من نسمى عبد الله في عفا الله ان يسوب عليه للي الله زي يسوب عليه اما كن اكرم فرقه ko sai an yi musu azaba, to kina cikin su za su zanto kuke kai waɗansu su a karan farko. Akwai wanda hadisin annabi nuna Allah zai tunatar da mu ita a gidan duniya, ka je wuri kaza ka yi farna, ka je wuri kaza ka yi farna, ka je wuri kaza ka yi farna, a koyo babu wanda ya sani sai kai sai ni ka yi wannan ki dan daina wannan yawan ita ce kamar da namin da kai ta a duniya ba wanda ya sani ana ganin kai na gari ne ba san da kuke ne kuke yau kuna ba ka labarin na zabar ta ma sai ka ji kanka. Da haka ba a san mutum ya yi laifi ya bayyana shi. Waɗansu masu ƙaramin fahimta sukan fahimci cewa ya inda za ka je ka koyo da safiya ta yi tafi limana yawan da munafunci ne, don ba za ka je ka koyo da ya gaza kasuwan shi ne ka yi kuma ka nuna wani abu daban. Ba wani munafunci, sai ka san munafunci da shi za ka ɗauki sa munafunci. To wanda yake bayyanawa a fili illarsa yana ba da mummunan koyarwa ne. Ba haka in ya yi ɓarna wani ya gani ya koya, wani ya gani ya koya. Sai ya kasance yana da rumin wannan ɓarnar da adadin mutanen da suka bi wani irin wannan na hana su ba, saboda ga shi aikin ya ba da koyarwa wani mutane ko ya gano kuskure ne ba ya ce su ba don kar waɗanda suka bi shafe sabbin nan ya zai da bayan Allah da suka bi su kan ɓarna, sai ya zai raka suke sai ya kasance ba. Amma in ya aboye su kaɗai saɓa ma Allah sai fito da abin cikin wani ya gani ba za ka bi ba ya san bayyana da ba ta a kai in kayi a koyar ba zulubi ba akwai zulubi, amma zulubin akwai sauki in an kwatanta da wanda ya bayyana a cikin to da haka waɗannan sai Allah ya aka ba wannan su bane kuma dai kafin farko wanda za a ce Allah ya bayyana mata cewa na ya ce mata ta kuma wanda sai ya shiga cikin wuta an yi mata azaba gargadin laifinsa a fitar da shi, kuma wanda sai ya shiga an fara masa azaba sai san ba suke koyi amfani shi a fitar da shi a kai shi aljanna. To wannan su ne kashi na uku, waɗanda suna da laifi suna da zulubi ko a yaƙi musu sun farko da musu da aljanna, ko a fara sa masu da azaba ke san musu to da suke su, ko a sa masu da azaba a yi musu azaba har daidai laifin da suka yi a duniya, domin dukkan laifin da ba shirka ba ba kafirci ba baya dawwamar da laifi a cikin gida. Wannan shi ne aƙida dangariya wadda ayoyin Alƙur'ani da hadisan Annabi suka tabbatar. To wannan shi ne kashin mutane a gobe kiyama. Da haka wannan hadisin shi kaɗai ba za ka iya fahimtar sakon ba sai ka haɗa shi da sauran hadisan da muke tsara zuwa gari. Galibin Imamu Bukhari ya kawo su, Imamu Muslim ya kawo su, Kitabul Iman na Muslim, Kitabul Iman na Bukhari, Kitabul Sahih da Bukhari da sauran littattafan hadisi. Da haka wannan hadisi shi ke a karjata sahihaini, wato Imamu Bukhari da Imamu Muslim sun rawaito wannan hadisi a cikin sahihaini, wato littafin Bukhari da littafin Muslim. Ina ganin a matsayin darasin na darasin farko a haka ya kamata mu dakata. Don akwai wani ƙarin bayani a kan babin to zai biyo baya idan mun zo tuni masaya mako mai zuwa insha Allah. Abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada, wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana, kuma yadda muka fara karatun littafin haka Allah ya bani ikon kyakkyawar fahimta har yi zuwa sauke littafin. Allah ya mana jagoranci wajen faɗin gaskiya da kuma yin aiki da shi. Assalamu alaikum.